Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau 17 ga watan Rabiul Awwal, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1438, wanda ya daidai da 17 ga watan Disamba, miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wa salam shekara 2016. Ci gaba da karatun littafin mu mai albarka, littafin At-Targhib wa At-Tarhib na Imam Al-Mundhir. In ba ku manta ba, mun faro bayani dangane da kwadaitarwa ga fara aikin alkhairi domin a yi koyi da shi, da kuma tsoratarwa daga fara shari saboda tsoron kada a yi koyi da shi. Mun tsaya hadisin Abdullahi dan Mas'ud ko, inda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, ba wata rai da ake kashewa kashi na zalunci face wani yanki na jininta ya kasance akan dan da Annabi Adam na farkon nan, domin shi ne mutumin farko da ya sunnanta kisan kai akan zalunci. Nan mun ka tsaya ko, to yadda za mu tashi ci gaba dai da hadisan mu. Yace wa an wasilatun al-asqai radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها ما أمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك، ومن مات مرابطا جرى عليه عمل المرابط حتى يبعث يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به. حديث مو شي غبا داي دا بن دا قداي تروا دانغاني دا سنن تا سنن تا قداي دو نا اي قوي دا متون دا كما سورة تروا دانغا سنن تا مغنير سنن دو ننغدون كدا اي قوي دا شي. حديث مو وان دا زامتاشي غريش يو انكر قوش دا غوافلا نا اسكا يرد الله ارتبت غريش shi kuma ya karbo daga Annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Annabi ya ce, man sanna sunnatan hasanatan, duk wanda ya sunnanta sunna kyakkyawa. Na yi muku bayani game da sunnanta sunna ko, nace ba ya kirkiri sunna a kashin kansa ba, ma'ana wata sunna dai wanda an bar aiki da ita sai ya goge mata kura ya zo ya yi aiki da ita, shine sunnanta sunna. Duk wanda ya sunnanta wata sunna kyakkyawa, falahu ajruha, to yana da ladar sunnan nan da ya sunnanta. Ma umila biha, muddin ana aiki da ita, fi hayatihi, lokacin rayuwarsa, wa ba'da mamatihi, da bayan mutuwarsa, hatta tutraka, har sai an bar aiki da ita. Ma'ana duk wanda ya sunnanta wata sunna mai kyau yana da ladar sunnan nan da ya sunnanta, da kuma ladar duk wanda ya yi aiki da sunnan nan. Tsawon matuƙai yana raye da bayan rayuwa ta yi, ko bayan ya mutu, ma'ana Allah zai ci gaba da rubuta mai ladar sunnan nan, hatta tutaraka, sai an bar aiki da ita. Ba za a bar bashi ladar sunnan nan da ya sunnanta ba, sai an waye gari ba mai aiki da sunnan. Wa man sanna sunnatan sayyi'a, duk wanda ya sunnanta sunna mummuna, fa alaihi ithmuha, laifin sunnan nan mummuna da ya sunnanta yana a kansa, hatta tutraka, ita ma har sai an ba aiki da ita. Kenan za a ci gaba da rubuta mai zunubin duk wanda ya aikata sunnan nan, da sadda yake raye da bayan ya mutu, ba za a bar rubuta mai zunubin wannan sunna da ya sunnanta ba, sai an ba aiki da ita, sai ya zan ba wani mai aiki da wannan mugunin sunna. Kun fahimta? Wa man mata murabitan, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa, duk wanda ya mutu yana mai ribadi, yana mai zaman ribadi. Zaman ribadi shine lokacin da ana yaki sai a kewaye gari da ganuwa, aikatan ga a kewaye gari saboda tsoron kawo farmaki, to sai a yi kofa guda ko kofa biyu, to waɗanda kofan nan ko an samu ta kofofin ko an samu su marufi, ba za a bar su haka nan, ba za a samu wasu sojoji masu yi don Allah, sai su zauna su fake kofofin. To wannan waɗannan da na fake kofofi na musulmi lokacin yaki su ake kira masu riba'i wannan zama da suke shi ake kira zama na riba'i kun fahimta yace wa man mata murabidan duk wanda ya mutu yana mai zaman riba'i jara alaiha amalul murabidi aikin mai riba'i zai ci gaba da gudana gare shi hatta yub'atha har sai an tayar da shi yawmul kiyamati ranar kiyama kenan koda ya mutu duk wanda ke riba'i koda ya mutu ba za a bar rubuta mai lada ba ba a barin rubuta za a ci gaba da kai mai ladar riba'i nai har sai an tayar da shi gobe kiyama ina fatar kun fahimta wannan hadisi yace rawahu Tabrani fil Kabir Imam Tabrani ya rawaito cikin littafin sa Mu'jamul Kabir bi isnadin la ba asbi da isnadi wanda babu laifi da isnadin haka yake wannan hadisi hadisi ne hasanun sahih hadisi ne mai kyau ingantacce alal hafiz hafiz in yace hafiz wane ne yake nufi shi kansa shi mawallafin hafiz hafizul mundari Imam al-Mundhir mawallafi cikin littafin yace wa taqaddamat al-bab qablahu kuma ya gabata cikin babin da ke gabanin wannan hadithu Kathir ibn Abdullah ibn Amr ibn Awsa hadithan Kathir dan Abdullah dan Amr dan Awsa an abi hadithin da ya karbo daga mahaifinsa an jaddi shi kuma daga kakansa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li bilal ibn al-harith cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace ma bilal dan harith yace ilam ya bilal kasani ya kai bilal qala sai bilal yace ma a'lamu ya rasulullah me zan sani ya manzon Allah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu yadda al-amri yake man ahaya sunnatan min sunnati duk wanda ya raya wata sunna daga cikin sunnoni na ad ummi tatba'i sunnat da an kashe ta an kashe ta bayan wucewa ta an bar aiki da ita kana lahu min al-ajr ya kasance yana da lada mithlu man amila bi akwatancin duk wanda yayi aiki da sunnan nan min gaira an yan kusa mai ujurin shi ba tare da ya rige komai daga ladar da kinsu ba kenan duk wata sunna da an ka kashe to kun ji bayanin raya sunna ko sunnan ta sunna duk wata sunna wanda mutane sun kashe ma'anar kashe ta sun bar aiki da ita hiddin to sai ka dauko ta in ka dauko ta sai ka goge mata kura ka dabbaka ta aikace to ganin kayi aiki da sai mutane su tambaye ka yanzu ba ka zo da wani sabon al'amari ba sai a tambaye ka wannan abu sai ka ce ai sunnar manzon Allah ce hadisi na nan cikin Bukhari ko cikin Muslim ko cikin Muwatta ko Abu Dawud ko dai wani littafi hadisi ne sahihi to sababiyar wannan aikin da kai da sunnar sai jama'a su biyo bayan ka da aiki da ita sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi aiki da sunnan nan bayan ka to za a rubuta maka lada kai da kan raya wannan sunnat min gaira an yan kusa min ujurin shi an ba tare da ya rike komai daga ladar su ba ba cikin ladar su Allah zai digo ya rubuta mata ka ba a'a irin yadda an ka rubuta ma kowannen su haka za a rubuta ma kun fahimta waman ibtada'a bid'atan annabi yace kuma duk wanda ya kago bid'a dalalatan wanda yake ta bata dama kullun bid'ata take da bata duk inda ka ga bid'a annabi yace bata ce Allah ya tsare mu daga bid'a duk wanda ya kago bid'a ta bata la yardaha Allah wa rasuluhu bid'a da Allah da manzonsa ba su yarda da ita ba kana alaihi ya kasance a kansa mithlu athami kwatancin zunuban man amila biha duk wanda yayi aiki da bid'an nan la yanqusu dhalika min awzarin nas shay'an wannan kuma shi ba tare da ya rige komai daga zunuban mutane ba kamar yadda duk wanda ya raya sunnar da an ka kashe duk wanda ya biyo bayan ka raya sunnar na Allah zai baka lada irin yadda ya bashi to hakan ga kuma duk wanda ya haddasa wata bid'a kun fahimta duk wanda ya haddasa wani aiki na bid'a mutane sun ka biyo baya ne kai ka bude kofar wannan bid'a to wanda duk wanda ya biyo bayan ka ga aikata bid'an nan kamar yadda Allah ya rubuta mu zunubi haka Allah zai rubuta ma ba cikin nafi za a debowa a baka naka ba a yadda duk Allah ya rubuta mu zunubi haka za a rubuta ma don haka jama'a da mutun yayi jagoranci ga raya sunna da yayi jagoranci ga raya bid'a wanne ne yafi raya sunna ya tago tunda kaga za a rubuta ma ladar sunnar da kan raya da kuma ladar duk wanda ya aiki da sunnar kamar yadda kuma in kai jagoranci ga yin bid'a za a rubuta ma zanubin bid'a da zanubin duk wanda ya aiki da bid'a. Allah ya tsare mu daga bid'a. Yace rawahu ibn majah, imam ibn majah ya rawaito shi wa tirmidhi da tirmidhi wa hasanahu, tirmidhi ya kyautata hadisi, yace hadisi ne hasanun. Mun yau shi shekaran jiya aiko eh dai wannan hadisin ba hasanun bane, hadisi ne da ifin jidda mai rauni haƙarai. Ina ya samu rauni domin cikin isnadin sa akwai mutum mataru. Kun fahimta? An yi bayani game da shi sacin da ya gabata. Hadisi na gaba yace wa an sahal ibn sa'd radiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala inna hadha alkhair khaza'in wa li tilka alkhaza'in mafatih faduba li 'abdin ja'alahu Allahu 'azza wa jalla miftahan lil khairi mijlan lil sharri wa waylun li 'abdin ja'alahu Allahu miftahan lil sharri mijlan lil khairi rawahu ibn majah wa lablahu wa ibn abi asim. Hadisin mun ga shi ko an karbo shi daga Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi, yarda Allah tabbata gare su da shi da mahaifinsa duk sahabbai ne. Annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala cewa annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi yake inna hadha al-khair khaza'in, wannan al-khairi da Allah ya aiko muku haka yake kamar taskoki. Menene annabi ya kira al-khairi anan? Kaga musulunci kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan addini na musulunci da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko zuwa gare ku kamar taskoci ne na arziki. Wal tilka al-khaza'in mafatih, waɗannan taskocin kuma suna da mabuɗai, suna da masu buɗe su. Faduba, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljannata tabbata li 'abdin gabawa ja'alahu Allahu 'azza wa jalla, wanda Allah mai girma da buwaya ya sanya shi miftahan lil khairi, ya zama budi ga alkhairi mijlaqan lil sharri, marufi ga sharri. Kun fahimta? Duk bawan da Allah ya sanya shi ya zama budi ga alkhairi marufi ga sharri, to duba lahu aljanna ta tabbata gare shi. Me ma'anar wannan magana ta annabi? Wannan addinin da Allah ya aiko muku kamar taska ce, kamar taskoki ne. Ka taska ta dukiya ana barin ta haka nan ko ana sa mata makulli? Ana sa mata makulli a kulle ta ko? To kamar haka nan, to ita kuma wannan taskar da Allah ya aiko ta musulunci, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tana da mabudai. So wane ne mabudaiyanta? Waɗanda a tsaye ga bayanin addini, kaga malamai masu karantarwa da masu wa'azi kenan, masu shiryar da mutane. Kun fahimta? Su ne mabudan wannan taska ta addini. To shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to irin waɗannan masu waɗanda annabi ya misalta da mabudai ga wannan taska ta musulunci, malamai kenan masu karantar da mutane don Allah, suna shiryar da su suna musu wa'azi, sai annabi ya ce aljanna ta tabbata gare su. Shi ne ma'ana duba. Duba me ma'ana duba? An kace shajaratun garsa Allahu bi yadihi fil janna, wata itaciya ce Allah ya dasa ta da hannunsa cikin aljanna. Wasu kuma sun kace a duba ismun min asma'il janna, suna ne daga cikin sunayen aljanna. Ita aljanna tana da sunaye, daga cikin sunayenta akwai duba. Kaga kenan in an ce suna ne daga cikin sunayen aljanna, kenan kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aljanna ta tabbata ga wanda Allah ya sanya shi ya zama budan alkhairi makullin sharri, wanda kenan ke karantar da mutane gaskiya. Kun fahimta? To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faduba, don haka aljanna ta tabbata li 'abdin gabawa ja'alahu Allahu 'azza wa jalla, wanda Allah mai girma da buwa ya sanya shi miftahan lil khair, ya zama budan alkhairi mijlaqan lil sharri makullin sharri. Kenan duk bawan da Allah ya sanya shi shine sababi ya bude waɗannan taskoci na musulunci, aljanna ta tabbata gare shi. Wa waylun li 'abdin, sannan kuma bone ya tabbata gabawa ja'alahu Allahu, wanda Allah ya sanya shi miftahan lil sharri mabudin sharri mijlaqan lil khairi makullin alkhairi. Bayi kenan sun kasu kashi biyu. Akwai waɗanda Allah ya sanya su mabudaiye ne ga ayyukan alkhairi, makullaiye ne ga ayyukan sharri. Kamar malamai masu karantar da mutane suna yi musu wa'azi, suna daidaitar da su ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun fahimta? Sai annabi ya ce aljanna ta tabbata ga irin su, Allah ya sanya mu cikin su. sannan na biyu kuma nau'in mutane na biyu soko wanda Allah ya sanya shi mabudin shari makullin alkhairi kenan duk abin da ashari me ya zama ne makullin mabudin shari duk wata bid'a su ka dunguza mutane ba ga maulidi ne yanzu ana kace ni ce ba ai ya kamata ahli sunna su kalle su ci gaba da yi shekara nan ana zo shekara duk shekara ta ke maulidi ya kuma mun kamar azumi shekarar mu nan nawa muna azumi Najeriya amma kullun wata azumi kafin ya tsaya sai an yi zage-zage an yi faci-faci an yi rashin mutunci da sauransu kullun dan yi mahkuma game da azumi kamar ba mu iya ba to haka maulidi shekara duk shekara ta ke wayo tsakanin ahli sunna da yan bid'a sai an yi zage-zage da raddodi maulidi wadanda su ce maulidi shari'a ne wadanda su ce maulidi ba shari'a bane bid'a ce sai ya kamata mu tsale su ba dai an faɗa musu ba shikenan an yankan hujja in mun kaje lahira sai su kawo mu Allah hujja hadda ayoyin qur'ani wasu masu karfin hali ke jawo wa girirri dole ayoyin maulidi ne qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un wai ta ayar maulidi yanzu an bacci a kurfin kitabi Ibrahim ayar maulidi yanzu kuma ga Allah sun kalli ke ma kamar jiya an ka saukar da ita sai a tambayo tsakanin ku da Allah cikin masu tafsiri magabata wa fassara ta da sunan hujjar maulidi kun fahimta to kaga waɗannan masu tura mutane malamai waɗanda Allah ya ba su ilimi amma suna iza mutane da bid'o'i da abubuwa na sabon Allah kaga waɗannan su ne makullin alkhairi mabudayen shari kun fahimta to su kuma irin waɗannan mutane masu daure ma bid'a da sabon Allah da sauran abubuwa na ashagin bi annabi yace wailul lahum bani ya tabbata gare su wailun kalmar azaba ce ko ko wani rafi ne cikin wutar jahannama ko dai yaya zaka fassara wailun dai abu ne wanda bai da kyau Allah ya tsare mu daga wailun to sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace wailul li'abdin bani ya tabbata ga bawa ja'alahu Allah wanda Allah ya sanya shi mutahal lishari ya zama budin shari mijnaqan lilkhair makullan alkhair Allah ya tsare mu rawahu ibn majah imam ibn majah ya rawaito wannan hadisin wallabda lahu lafazan kuma nashi ne wa ibn abi asim da ibn abi asim wa fi sanadihi linan sai dai akwai tafshi ga isnadin hadisin wa huwa fi tirmidhi bi isnadin ya ya samu ku eh bi isnadin go to wa huwa fi tirmidhi wannan hadisin yana cikin tirmidhi bi isnadin ya zo da kissa haka yake wannan hadisi ne hasanul ladaini eh bene bi isnadin yake sai hadisi na gaba kuma na ƙarshe cikin wannan babin yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma min da'in yad'u ila shay'in illa wa qafa yawm al-qiyamati laziman li da'awatihi ma da'a ilayhi wa inda arajulun rajulan rawahu ibn majah wa rawatuhu thiqat hadisin mun gaba an karbo shi daga abu hurairah yarda Allah tabbata gare shi Abu Hurairah yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace ma min da in ba wani mai kira ya da'u ila shay'in da yake kira zuwa ga wani abu duk wanda yayi kira zuwa ga wani abu ko menene illa wa qafa face ya tsaya ga wata riwaya illa wuqifa face an tsayar da shi yawmal qiyamati ranar kiyama laziman li da'awati yana mai lizintar da'awan nan da yayi kun fahimta ma da'a ilaihi duk abin da ya kira zuwa gare shi ma'ana nan duniya duk wanda ya kira zuwa ga wani abu kamar yanzu misali akwai masu kira zuwa ga sunna ko sannan akwai masu kira zuwa ga bid'a akwai masu kira zuwa ga shari'a akwai masu kira zuwa ga bata to duk wanda yayi kira zuwa ga wani abu gobe kiyama sai an tsayar da shi sai ya lizinci abin nan da ya kira zuwa gare wanda ya kira mutane zuwa ga zo su yi maulidi a zo a taru a yi maulidi ai maulidi sun manzon Allah ne saboda tunawa da ranar da an ka haife shi su yanzu saboda takwalci tsawon shekara ba su tuna da manzon Allah sai rana guda kuma ya nuna ta wuce kenan sun manta da annabi sai bade kuma mu akwai lokaci akwai wata ranar da manzon Allah ke fita da cikin tunanin mu babu ta kuma wai shi asan annabi tuna da annabi shekara shekara ɗaya rana ga shekara kwana 365 ko da 66 ko da yake na nasara a haka nan ko kwana 300 da ɗan kai na kwanukan shekara na musulunci duk baka tuna da manzo Allah illa rana guda akwai takwancin da ya wuce wannan to shine dai yace babu wani mai kira da ke kira zuwa ga wani abu illa wa kifa ce an tsaye da shi yawmul qiyamah ranar kiyama laziman lid a wace yana mai lazimtar kiran nan da yayi duk abin da ka kira ma da aile duk abin da yake kira zuwa gare duk abin da ka kira mutane zuwa gare shi to gobe kiyama za a tsayar da kai sai ka lazimtai kenan wanda yayi kira zuwa ga alkhairi kaga za a lazimta mai alkhairin nan da ya kira mutane zuwa gare hakan ga wanda ya kira mutane zuwa ga bid'a ko bata ko abin da baya da kyau shi ma za a tsaye sai a lazimta mai ya lazimci abin nan da ya kira zuwa gare shi kun fahimta wa inda arajulun rajulan koda ko wani mutum ya kira wani mutum in mutum guda ka kira in zuwa ga alheri ka kiraye shi za a tsaye ka gobe kiyama kai bayani in alheri ne a baka sakamako in zuwa ga bata ka kire shi za a tsaye ka kawo dalili in ba kawo dalili ba an gwada ma hukuncin ka ina fatar kun fahimta don hakan ga da mai kira zuwa ga sunna da mai kira zuwa ga bid'a wanne ne yafi kira zuwa ga sunna yafi rawahu ibn majah ya ruwaito shi warwatu hukatun marwayatansa amintattu ne kun gani sai dai wannan hadisi ne da ifi domin cikin isnadin akwai wani mutum da ifi kuma shi da ifin kuma yayi ildirabi ga sahabin da wata rana yace ga Abu Hurairah wata rana yace ga Anas dan Malik akan haka an karauna ta hadisi don haka hadisi ne da ifi to kun ji wannan babi ko mun samu fa'ida cikin wannan babi ko mun samu fa'ida ba to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi don haka kun jiya maganar da ba ta tashi daga manzon Allah shine duk abinda kai ya sababiyyan mutane sun kai ka aikata mutane sun ka biyo ka ga aikata shi inna alkhairi ne inna sharri kana da kamisho ina fatar kun fahimta don a kullun ka zan sababiyyat ayyuka na alkhairi abubuwa na sunna saboda kamishin kai yawa na lada sanda duk sabubbantar da wani sabon Allah ko wata bid'a ko wata ta'asa ko wani aikin asha to kada ka dauka wai zunubin wannan aikin da za a rubuta ma za a rubuta ma zunubin wannan ta'asa da ka haddasa ko wannan bid'a ko aikin asha sannan da zunubin duk wanda ya biyo bayan ka ga yin aikin ga wannan aikin ina fatar kun fahimta kuma wannan zunubin da za a rubuta ma har bayan rayuwarka ko bayan ka mutu sanda duk wani ya aikata wannan sabon Allah ko bid'a za a dai kai maka misho kamar yadda nace muku shekaran jiya dan dan annabi Adam na farko ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wata rai da ake kashewa kashi na zalunci face dan dan annabi Adam yana da kamisho shekara ce 1000 da mutuwa Allah daya san adadi ko amma ila yawmil qiyamah sanda duk an kai kisan kai na zalunci sai an kai mai kamisho yadda an ka rubuta mu mai kisan kan nan ko masu kisan kan nan zunubi haka shi ma za a rubuta mai zunubi to haka aikin alkhairi shi ma ita ma sunna duk wanda ya raya wata sunna to ila yawmil qiyamah duk wanda ya aiki da sunnan nan da ka wanki ka sabunta ko bayan ka mutu za a kai maka kamisho na lada Allah shi ba mu iko mu zan jagorori ga ayyukan alkhairi sai littafi na gaba yace kitabul ilmi littafin ilmi at-targhibu fil ilmi kwadaitarwa ga ilmi wa talabihi da kuma neman sa wa ta'allumihi da neman ilimin sa wa ta'allimihi da kuma karantar da shi ayi karatu kuma a karantar kwadaitarwa ga yan haka nan wa ma jaa fi fadlil ulama da kuma abinda yazo ga falalar malamai wal muta'allimin da kuma masu neman ilimi da malamai da almajiran su hadisai waɗanda sun ka zo game da nuna falalar su to shi abinda za mu ji cikin wannan kitabun insha Allah ta'ala hadisin farko cikin kitabul ilmi yace an Muawiyah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din hadisin mu na farko an karbo shi daga sayyidina Muawiya dan Abi Sufyan yarda Allah ya tabbata gare shi Muawiya yace manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi yace man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah yake nufin alkhairi gare shi yufaqihu sai ya fahimtar da shi fid din da addini Allahu akbar sai Allah ya sa mishi fahimta addini yufaqihu ay yufahimuhu domin fiqihu yana da ma'anar faham wannan wa ma'ana wa ma'ana kun fahimta da in an kace fiqihu wasu abinda zai fado musu ilimin furu'a irin su littafan an kace littafan fiqihu irin su lahalari qawaid ishmawi izdiya risala askari zuwa muhtasar su sun ka dauka littafan fiqihu wayannan ba su ɗaya ne littafan fiqihu ba akwai waɗanda an kai gabanin su fiqihu ya faro duk abinda ake fahimta addini da shi to littafin fiqihu ne duk littafin da ake fahimtar addini da shi wane littafi ne littafin farko da ake fahimtar addini da shi alqur'ani don haka alqur'ani littafin fiqihu ne kun fahimta hakan ga hadisan manzon Allah irin su sahih al-bukhari sahih muslim abu dawud da nasa'i tirmidhi ibnu majah duk littafin hadisai gaba ɗaya littafin fiqihu ne sannan da a sa su lahalar da qawaidi da masu kama da su dama abinda a fiqihu shine fahimta kun fahimta shi yasa kuka jin wasu maƙiya sunna suna cewa ba a yarda da fiqihu ba jama'a akwai musulmin da bai yarda da qur'ani ba akwai musulmin da bai yarda da littafin hadisi ba su saboda takwalci da kuma hasada ta toshe musu zukata su abinda sun ka dauka a fiqihu wayancin littafai kawai na mazhab kuma ko fiqihun na malikiya kuma ko ga malikiya waɗannan kawai da sun ka sani zalika mablagu min al-ilmi iya ka abinda sun ka sani don haka ba wasa akwai wasu littafin fiqihu ba in ba su ba to kun ji a jama'a fiqihu shine fahimta duk abinda ake fahimtar addini yanzu ga fiqihu nan ga bakin manzon Allah lokacin da annabi yayi magana fiqihu yace man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah yake nufin alkhairi gare shi ya faqihu fi dini Allah zai fahimtar da shi addini zai sa shi ya zan faqihi fi dini shine ya faqihu ay yaj'aluhu faqihan fi dini zai sanya shi ya zan faqihi ga addini ina tambaya ku tsakanin ku da Allah da annabi wannan magana akwai wadancan littafan to lokacin manzon Allah da yayi suwa ya faɗa wannan maganar sahabbai wanne littafi ne sahabbai sun fahimci addini da shi alqur'ani shikenan alqur'ani littafin fiqihu ne sannan in ana maganar fiqihu tunanin mu ba zai tsaya ga lahalar da qawaidi da ishmawi da izdiya da risala da askari da muktasar kawai ba in an ce fiqihu abin da zai fara fado mana shine littafin da an ka fahimci addini na farko shine qur'ani na biyu su ne littafan da aka ɗauke da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na uku waɗannan littafan na malamai kun fahimta to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah yake nufin alkhairi gare shi yi faqir fi din sai Allah ya fahimta sai addini da me Allah ke fahimtar da mutum addini da me ake fahimtar addini da ilimi kenan sai Allah ya bashi ilimi na addini kun fahimta ashe kenan Allah ya baka ilimi na addini ilimi na alqur'ani da sunna kuma Allah ya sauƙaƙa ma yin aiki da ilimin nan sa ilimin nan aikace alama ta farko cewa Allah yana nufin ka da alkhairi kun fahimta amma in Allah na nufin ka akwai wata aya ko hadisi inda annabi yace ko Allah yace wanda Allah yake nufi da alkhairi sai Allah ya bashi mulki ko Allah ya bashi kuɗi ko Allah ya bashi ƴaƴa manya duk babu amma muna da ayoyi inda ma Allah yake rusa fitina yace innama amwalukum wa auladukum fitina wallahu indahu ajrun azim abin sani kawai dukiyoyinku da ƴaƴanku fitina ne fitina Allah ya kira su kun fahimta amma kaga ilimin addini Allah ya kira shi alkhairi duk wanda Allah ke nufin alkhairi gare shi sai Allah ya bashi ya fahimtar da shi addini ma'ana ya bashi ilimin addini kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cikin nassin Qur'ani yace thumma awrasnal kitaba alladhina istafayna min ibadina sannan mun ka gadar da littafin mu ga waɗanda mun ka zaba daga cikin bayin mu kaga ashe kenan Allah shi baka ilimi na addini shine abinda annabawa na bari gado ko ilimin addini kamar yadda hadisi ya tabbata alamar cewa Allah ya zabe ka thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina sannan mun ka gadar da littafin mu ga wayanda mun ka zaba daga cikin bayin mu cikin hadisi shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama yace al ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma man akhadha bihi faqad akhadha bi hadd wahid malamai sune magadan annabawa me annabawa na bari wanda malamai na gada yace wa innal anbiya'a annabawa lam yuwarisu dinaran wala dirham basu bar gadan dukiya ba basu bar gadan dinari da dirham ba sune kuɗi ba nerori da daloli yanzu sune kuɗi gare mu ko kaga dirhami sai mun santa shi da nerori dinari ko mun santa shi da daloli annaba ba su bar gadon dinari da dirhami ba innama warisal ilm sun bar gadon ilimi ne ilimi sun ka bar gado to wangadi wannan abin da annaba sun ka bari sai annabi ya ce malam sai ya cika magana da cewa fa man akhadha bi don haka duk wanda yayi riko da ilimi abin gadon annaba na bari gado fa kad akhadha bi haddan wa fi hakika ya riko da rabo wanda a cika ke Allah ka ba mu ilimi mai yawa mai albarka don haka jama'a kun jiya alamar Allah na nufin kada alkhairi shine ya baka ilimi amma in anka baka mulki tana ce kawai anka baka in anka baka dukiya tana ce kawai anka baka amma shi ilimi da zaran Allah ya baka shi to alamar ya baka abinda ya rage ma kawai yanzu ka roki Allah ya sauka ka ma kai aiki in kai aiki shikenan alkhairi na duniya da lahira sun samu to Allah ka ba mu mai yawa mai albarka shine yace man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah yake nufin alkhairi gare shi yufaqihu fi din sai ya fahimtar da shi addini rawahu al-bukhari wa muslim wa ibn majah da imam al-bukhari da imam muslim da imam ibn majah suna rawaito wannan hadisi kun ga hadisi ne muttafaqun alayhi wa rawahu abu ya'la haka abu ya'la ma ya rawaito shi wa zada fihi ya ƙara cikin tashi riwaya shi abu ya'la yace wa man lam yufaqihu wanda ko Allah bai bashi ilimi na fahimtar addini ba lam yubali bihi Allah bai damu da shi ba duk wanda Allah bai ba ilimin addini ba alama Allah bai kula da shi ba kenan kenan me alama Allah ya kula da kai ya baka ilimin addini Allah ka ba mu mai yawa mai albarka ka sa albarka ga wanda ka ba mu shine yace wa mallami faqi wanda duk Allah bai fahimtar su addini ba ma'ana bai bashi ilimin da ake fahimtar addini da shi ba ilimin addini lami balibi Allah bai damu da shi ba rahu tabrani fil kabir imam tabrani ya ruwaito cikin littafin sa mujmal kabir sai dai wannan riwayat da'if ya ce da'ifun jiddan ne domin akwai wani mataruki cikin isnadin walabdhu lafazin sa shi tabrani yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane innamal ilmu kawai ilimi bi ta'allumi ya tabbata ne ga neman ilimi da mi ake samun ilimi da neman ilimi baka taba ganin wanda uwa ta haifa malami ba ko ku taba gani duk wanda ko ha gani da ilimi duniya inna Allah ne inna boko ne sai da ya tashi ya zuwa nema sai da yanne ba don haka ashe kenan menene mataki na samun ilimi zuwa makaranta kun fahimta wal fiqhu shi kuma fiqhu bi tafaqqi ya tabbata ne ga neman fiqhu fiqhu ne shine fahimtar addini wa man yuridillahu bi khairin sai yace duk wanda Allah yake nufin alkhairi gare shi yufaqihu fi din sai Allah ya fahimtar da shi addini ma'ana sai Allah ya bashi ilimi wanda zai fahimci addini da shi wa innama yakhsha Allah kuma kawai wadanda ke tsoron Allah min ibadi daga cikin bayinsa al ulama usune malamai ji sai da ka adatu hasari yace innama me amfanin innama saboda takaita magana kawai in banda wadannan babu wasu shine ma'anar innama shi yasa malamai ke kiranta adatu hasari harafi wanda ake amfani da shi domin takaita magana innama kawai abin sani kawai in banci ne ba a san wata magana ba yakhshallahu wadanda ke tsoron Allah min ibadi daga cikin bayinsa al ulama usune malamai kaga ashe kenan duk wanda ba malami ba kamar ayar ga tana cewa kada kai tunanin tsoron Allah cikin zuciyarsa kun baka sanin haka nan sai wata hulɗa ta gama da shi kaga aikin jahilci in yan rabka ma jahilci ka tabbatar da jahili bai tsoron Allah kun fahimta za a gane shi da hankali amma hankalin ɗan yara ne hankalin jahili hankalin ɗan yara ne da zarar an ka ce ma jahili jama'a an gama da kai gara a ce ma jaki da a ce ma jahili don jaki dama Allah bai bashi hankali ba kashi kuma jahili mutumin da Allah ya ba hankali amma yake aiki da hankalin ashe jaki bai yi shi ba ka gani wurare to Allah da ya shirin da to shine yace wa fi isnadihi rawi lam yusamma sai dai cikin isnadin hadisin inji Imam al-Mundiri akwai wani marwayi wanda ba ambata ba kenan akwai majhuli cikin isnadin ko to sai dai kaga kenan mai Imam al-Munziri yake mana ishara yana mana ishara game da da'ifancin hadisin domin duk hadisin da adda wanda ba ambata ba matukar wannan da ba ambata ba ba sahaban annabi bane su dai malaman hadisi na toji don ga hadisi don ba ambaci sahabin da ya rawaito hadisin ba wannan ba illa bace ga hadisi don me domin ijma'in da malaman ahlus sunna sun kai cewa sahabban manzon Allah gaba ɗayan su adillai ne don haka koda ba ambaci wani sahabi ya fitar da hadisin ba wannan ba ya kawo matsala ga hadisi amma banda sahabi to duk wani wanda ba ambata ba cikin isnadi wannan illa ce da zaran an kace akwai wani wanda ba ambata ba cikin isnadin ko wanda ma ba a sani ba to wannan illa ce sai a ce cikin isnadi akwai majhuli duk isnadin da an da majhuli kuma ya zan kararre ya zan da inshi kaga kamar kenan nan Hafizul Munziri yana ishara game da da'ifancin hadisin in mun kabi abinda yace yace wa fi isnadihi rawin lam yusamma cikin isnadin hadisin akwai wani marwayi wanda ba ambata ba kaga hadisin kenan ya zan da ihi to amma alhamdulillah hadisin yana da shaidudduka yana da wasu hadisai da ke mai shaida kuma ya zo ta wasu hanyoyi to waɗancan shaidun da waɗancan hanyoyin su an ka tara sai hadisin ya zama hasanun sahihun kun fahimta don haka yanzu wannan ibarar da Imam al-Munziri ya yi amfani da ita ishara na nuna raunin hadisin ba za mu yi aiki da ita ba hadisin matsayinsa hasanun sahihun don me saboda yana da wadar wasu hadisai masu kama da shi da ke mai shaida sannan kuma ya zo ta wasu hanyoyi to sababiyar waɗannan hanyoyin da ya zo da kuma wasu hadisai da ke mai shaida sai an ka saha hadisin don haka matsayin hasanun sahihun yake a fatar kun fahimta ka ga magana kenan dai ta tabbata innamal ilmu bit ta'allum neman ilimi ya tabbata ga neman ilimi kenan ba wanda zai samu ilimi sai ya nema ashe in dai da gaske kai kana son ilimi to ka tashi sai ka zo ka tafi makaranta duk wanda yace yana son ilimi amma ba ya karatu jama'a da gaske yake yi ba da gaske yake yi ba sai ba ranko ba kafara wasu malamai sun kace sai yaranka to yanzu kenan an yi sabani an yi sabani da manzo Allah da wasu malamai gaskiya ne an yi sabani kawo albarkar mutum ne ya saba mu mai gidan waccan magana ta za mu dauke ta matsayin dalili me za mu yi mun sai mu ce Allah ya gafarta musu maganar mai gida tarin jayi ta su kuma ta riga ya ta su kuma ta fita su lada domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi adda certificate da wurin Allah Allah ya nuna shi ga duniya ya ce a bi shi su ba wanda zai kawo mana certificate din inda Allah ya ce a bi su ko suna da to mai certificate na ɗaya da wanda bai da certificate kuma Allah ya tabbatar da cewa in kun bi shi kun shari'a biyar manzon Allah shari'a ta in banci ne akwai wani mallami da Allah ya nuna ma duniya ya ce in kun bi shi kun shari'a ko mallami guda babu ba inda Allah ya ce in ka bi Imam Malik ko Imam Shafi'i ko Ahmad bin Hanbali ko Abu Hanifa ta ko wani wanda ba su ba ya ayyana suna ne yadda ya ayyana sunan manzon Allah ya ce in tu'u ta ta du in koyi manzon Allah kun shari'a ba mallamin da ya samu wannan daraja hakan ga kuma in kun saba mai kun saba ma Allah ba mallamin da ya samu daraja Allah ya nuna shi ga duniya ya ce duk wanda ya saba mallama ne ya saba ma Allah amma manzon Allah ya samu wannan Allah ya ce in kun saba ma Allah in kun saba manzon Allah to kun saba ma Allah Allah ka shirye da mu to sai hadisi na gaba yace wa an Abdullah ya ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza arada Allahu bi 'abdin khairan faqahu fi dini wa alhamahu rushdahu rawahu al-Bazzar wa Tabrani fil Kabir bi isnad Allah ba asbi hadisin mun gaba an karbo shi daga Abdullahi yana nuna Abdullahi dan Mas'ud yarda Allah tabbata gare shi dan mas'ud ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce idza arada Allah bi abdin khaira in Allah na nufin alkhairi ga bawa fa qawu din sai Allah ya fahimtar da shi ga addini da mi Allah ke fahimtar da mutum addini da ilimi ilimi na alquran da sunna sai Allah ya bashi ilimin alquran da sunna kenan kun fahimta domin ba kowane ilimi ake fahimtar addini da shi ba akwai wasu da sun sauke qur'ani shikenan sai a ba su littafin waƙoƙi waƙoƙin jahiliya ana fahimtar addini da waƙoƙin jahiliya ba fahimtar addini da su don haka shi yasa ka ganin mutum wani ya bata shekaru masu yawan gaske yana karatu amma kun bai zama malami ba don me domin bai karanci ilimin da ya kamata ya samu ilimi da shi ba don mai son ilimi jama'a me ya kamata ya karanta alqur'ani da sunna sune ilimi to in ya karanta su su waɗannan littafan na malamai bayani ne sharhi ne ga alqur'ani da sunna wasu ayoyin qur'ani da wasu hadisi sun zo dunkule muna da bukatar malamai waɗanda na fahimci abinda nassin qur'ani ke cewa ko na soshin hadisin ke cewa sai muna bayani to su bayani ne sun kai don haka ya kamata bayani ya saba mu gundarin baki ashe inda sun ka saba ma alqur'ani ko sunna to nan sun yi kuskure sai mu roki Allah ya gafarta musu inda sun kai daidai wallahi alhamdu alqur'ani da sunna sun ka bayyana mana Allah ya saka musu da alkhairi to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza arada Allah bi abdin khaira in Allah na nufin alkhairi ga bawa faqahu fi din sai ya fahimtar da shi ga addini ya bashi ilimin addini ma'ana wa alhamahu rushdahu kuma sai Allah ya cusa mai shari'arsa sai Allah ya shiryar da shi ya bashi ilimin addini kuma ya sanya shi shiryayye rawahul bazzar imamul bazzar ya ruwaito shi wadda birani da birani fil kabir cikin littafin sa mu'jamul kabir bi isnadin la ba'sa bi da isnadi wanda yake ba laifi ga isnadin wallahi akwai laifi wannan hadisi hadisi ne munkar kun fahimta hadisin bai inganta ba a gani amma dai jumla tai musamman idza arada Allah bi abdin khairan faqahu fi dini kaga tana da goyon bayan wancan ko hadisin Muawiya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi dini kun fahimta to Allah ya shiryar da mu sai hadisi na gaba yace wa annabi Umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abdalul ibadati alfiqhu su ya kai gurbi kenan wa abdal ad-dini al-waraq rawahu tabrani fi ma'ajimihi thalatha wa fi isnadihi muhammad ibn abi layla hadith mun ga bakshi kuma an karbo shi daga abdullah dan umar yadda Allah tabbata gare su dan umar ya ce manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce abdal ibadatu mafificiyar ibada shine al-fiqh menene al-fiqh nan ilimi al-fiqh a'la ilmu mafificiyar ibada shine ilimi kun fahimta ashe kenan kamar ɗan an yi ma tambaya da mutun ya tayi yayi sallah da ya dauki littafi ya ce makaranta neman ilimi wafi duk ba ibadodi bane wafi zuwa makaranta yafi domin in kai sallah raka'a miliyan da jahilci mai amfani sallar jahili ba ta da wani amfani ka gani shedan bai jan haushi in yadda kana ibada da jahilci don ya san aikin banza ne kake yi amma miki bata mishi dan rai da ya ga ka kama hanyar zuwa masallaci ake cewa da ya ka kama hanyar zuwa makaranta to ya san daga asiri ne kake son ka tona don haka sai inda karfi ne ya kare shi yasa kanga karatu ko an fara da mutum da ke a kare da shi kun fahimta kowannen ku ya san karfe biyar an kace za a fara amma sai kaga wani sai biyar da rabi yaka tahowa mutsai sai wasu ƴan lalurori da zai hada lalurorin nan da karatu sau miliyan karatu nan ya fi laluran nan da tsai sai amma gashi ya hasara minti 30 cikin awa guda aikin wane ne aikin shedan wata rana ma abinda bai kai ka shekaran jiya na zuwa can shekaran jiya na jiya mata ne an kai yau ba sai na zo ba sai kai zaman ka wahala ma zuwa shedan kisa kaga yanzu ga kunan mafi yawan ku dubba da ku an ka fara karatu ba wayanda an ka fara sun tafi makaranta kamar makarantar yan kasuwa ce wayan gana tayar an gana zuwa mu dai muna nan abinda muka fata Allah ka tabbatar da mu har wa abin da baka hatta ya ce ya kale ki duk mai taya ga kofa nan bude kai ya fasa ina ba tar kun fahimta wanda duk shedan ya hau kai nai shikenan matsala da bata kai ta kawo ba sai ga ta hana mai zuwa makaranta dan me duniya ba abinda za kai ka bata mai shedan rai kamar ya ka kama hanyar zuwa makaranta dan nan zaka sanin sirruka ne duka ka tona mai asiri amma in dan ibada da jahanci miron shedan da ita kai raka a million bai bata mai shedan rai inda kana nan jahilan ka to Allah ya shirye da mu to shine yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abdalul ibadati mafificiyar ibada alfito shine ilimi don haka in dai da gaskiya Allah zaka bauta ma to menene atakin farko na bauta Allah zuwa makaranta kamar yadda Imam al-Bukhari habbabi yayi mun yi cikin kitabul ilmi ko na sahih al-Bukhari Imam al-Bukhari yace babul ilmi qabla al-qawli wal amali babi mai bayanin ilimi ake fara yi gabanin maganar imani gabanin aikin imani kafin duk wata magana kafin duk wani aiki da magana da aiki na imani to ilimi aka fara yi ilimi shi Allah ina fatar kun fahimta sai ya kawo hujja da ayar Qur'ani yace domin Allah tabaraka wata'ala yace fa'alam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah ba kalmatul tauhid bace nan kalmatul imani to sai Allah ya fara gabatar da fa'alam ka sani ya kai annabi annahu cewa yadda al'amari yake la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah ya fara gabatar da sani gabanin ina fatar kun fahimta to shine yace mafifice ibada shine ilimi wa abdalul din mafificin aikin addini shine alwara'u tsintsini taka tsantsan ga al'amuran duniya kazan mutum mai tsintsini mai tsintsini tsintsini taka tsantsan barkat kazan duk abinda lauje yayi haki ne kun fahimta kazan mai taka tsantsan ga al'amuran duniya taka tsantsan don gudun saba ma Allah shine tsintsini to duk ya ayyuka addini shi ko shine mafifici shine abdalul dini nan akwai wani abu da an ka shafe ai a'malu afdalu a'malud dini alwara'u mafificin ayyukan addini shine tsantseni ta ka tsantsan kun fahimta rawahu tabrani fi ma'ajim hisalasa imamu tabrani ya rawaito cikin littafansa ma'ajim mu'jamul kabir da mu'jamul awsat da mu'jamul saghir su ne ma'ajim al-thalatha na tabrani wa fi isnadi sai dai akwai matsala cikin isnadin hadisi akwai muhammad ibn abi layla akwai wani dattijo nan muhammad ibn abi layla kuma da shi an ka da ifan tar da hadisi wannan hadisi ne da ifi kun fahimta domin shi ibn abi layla da ifi ne sai hadisin mun gaba cewa an Hudzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fadlul ilmi khairun min fadlil ibada wa khairu dinikum al-wara rawahu tabrani fil awsat wal bazzar bi isnadin hasan hadisin mun gaba an karbo shi daga Hudzaifa dan Yaman da Allah tabbata gare shi da shi da mahaifansa duk sahabbai ne Yaman mahaifi ne ko mun yi kisan Yaman shekaran jiya cikin sahih Muslim ne ko sahih Bukhari cikin sahih Muslim mahaifin Hudzaifa Yaman sahabi ne ga yakin Uhud sahabban manzo Allah sun haka shi ana yaki da yaki yake ce ga yakin Uhud sahabi ne fa ya musulunta sai shedan ya sa wasu wasi yace dunakum ku koma ku bi na bayanku sai sahabbai sun ka juyo sun dauka wani ne wanda a tare da wasan shedan bane sai sun ka juyo suna juyo suna kama sarar wadanda abbayan daga cikin wadanda sun ka sara hadda Yaman ibn Hudzaifa Hudzaifa na cewa babana ne ina kaddara ta rige fa ta ka son kashe shi yace Allah ya gafarta mu kashe babana kaga kashe kuskure kenan ko tunda ba da gangan son kai ba to shine Hudzaifa ibn al-Yaman yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fadlul ilmi falalar ilmi khairun yafi alkhairi min fadlil ibada daga falalar ibada to kaga wanda ya fidda na dazu da fili ko abdalul ibadati alfiqhu kaga dai ya nuna ma fiqhun da ilimi yake nafi sai yace fadalul ilimi falalar ilimi khairun tafi alkhairi min fadalul ibada daga falalar ibada ma'ana neman ilimi yafi yawan ibada kun fahimta domin ibada komi yawanta komi kyawanta indai an yi ta ga jahilci to ba ta da amfani amma shi ilimi inda an kai shi shine foundation na ibadat sai da ilimi sannan ibada ke zama ibada karbabba wurin Allah don haka a tashi tsaye ga karatu ya ku jama'a sai ce wa khairu dinikum mafificin aikin addinin ku al-wara'u shine tsintsini tunda in yace wa khairu dinikum mafificin addinin ku kenan ya nuna addinin kala kala ne ashe dole akwai wani mudafin ne da an kashe mudafin da an kashe kun fahimta mafificin ayyukan addinin ku mafificin aiki na addini shine tsintsini taka tsantsan ga al'amura na duniya rawahu tabrani fil awsat imam tabrani ya rawaito cikin littafin jamal awsat wal bazzar da imam al bazzar bi isnad hasan da isnadi mai kyau haka yake wannan hadisi sahihul lagayri kaga ashe kaga ashe kenan koda wancan na dazubai inganta ba hadisin dan umar da yace abdul ibadatu al fiqh koda bai inganta ba wannan ya inganta kun fahimta wannan hadisin huzaifa hadisin ne sahihul lagayri sai hadisi na karshe insha Allah ta'ala yace wa an abdullahi ibn amr radiyallahu anhuma an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala qalilul ilmi khairun min kathirul ibada magana ta kare wakafa bil mar'i fiqhan idha abada Allah wakafa bil mar'i jahla idha ujiba bi ra'yi rawahu tabrani fil awsat wa fi isnadihi ishaq ibn usayd wa fihi tawthiqun layyinun wa raqqa hadha al hadith ghariban qala al bayhaqi wa rawaynahu sahihan min qawli mutaazim li abdullah ibn shakhir thumma dhakarahu wallahu a'lam hadithun mun karshe wa insha Allah ta'ala an karbo shi daga abdullah dan amr ibn al as yarda Allah tabbata gare su an rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala shi ko ya karbo daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce qalilul ilmi dan kadan ne ilmi dan kadan khairun yafi alkhairi min kathirul ibada daga ibada mai yawa ilmi dan kadan ka dauki bulugul maram littafin hadisi ka ce ka karanta hadisi guda malami ya fassara ma shi ya maka bayani nei yafi alkhairi bisa kai raka'a 100 ta kiyamul layl ko ba aka ce annan ba yau ku diba hadisi nawa mun karanta awa guda suna da yawa ko daga cikin su akwai wanda inganta akwai wanda basu inganta ba to ku dauka wa'annan inganta dai kun fahimta to yanzu karatun gada mun kai cikin awa guda yayi a ce kai awa yafi kai awa 20 kana ibada babu ilimi shine ma'anar qalilul ilmi dan kadan ne ilimi khairun yafi alkhairi min kathirul ibada daga ibada mai yawa don kenan kada a warganta da zuwa makaranta ba a wasa da karatu ya ku jama'a ilimi shine shin bayan ibada in ba da ilimi ba yanzu misali rufin ga imbancin da an zage shin ko ga ya tsayi ba ya tsayi to ilimi shine ginshiki na ibada je ibada jama'a in babu ilimi ba ta tsayi wanda kasar rufin din da bai tsayi imbancin da an kai rakon ga an ka tangale shi sai yace wakafa bil mar'i fiqhan kuma ya ishi mutun ilimi idza abada Allah in yabota ma Allah wakafa bil mar'i fiqhan kuma ya ishi mutun ilimi idza abada Allah in yabota ma Allah kenan duk wanda yace yayi ilimin yabota ma Allah to ya isa a kira shi malami ilimi ne ma'ana ya albarka kun fahimta yanzu an ce dan kadan ne ilimi ya ibada mai yawa to shi ko ilimi in an same shi mai amfanin sa shi ko abota ma Allah da shi shi ko ilimin da an kai amma an haƙi ibada kaga shi ko bai haske da yawa ba haske ilimi shine abota ma Allah shine ma'anar wakafa bil mar'i fiqhan ya ishi mutun ilimi idza abada Allah in yabota ma Allah wakafa bil mar'i jahalan kaga jahilci shine opposite na ilimi ko don kusancewa fiqhan din na ilimin ake nufi وكفى بالمرء جهلا كما يا اسم متن جاهلتي اذا اوجب ان انك باشي ماماكي برايي ده راينسا يانا ايجابي اجاب برايي كم فهمت منين ايجابي ماماكن كاي جيجي ده كاي saddadin mutun yanzu yana jiji da kai da ra'ayinsa wannan yake jahilci don haka wane ne babban jahili shine mai jiji da kai da ra'ayinsa ra'ayinsa kullun shi addaide in ba ra'ayinsa ba ra'ayin kowa ba daidai yake ba to wannan jahili kenan rawahu tabrani fil awsat imamu tabrani ya rawaito wannan hadisi cikin littafin sa mu'jamul awsat wa fi isnadi sai da cikin isnadin hadisin ishaq ibn usayd akwai wani nan ishaq dan usayd وفيه توثيق لين اقوي امنتروا مي تفشي غريش واتو wasu malamai sun ce fika ne amma magana tana da tafshi na wasaka shi kun fahimta wa raqqa hadha alhadith daukaka wannan hadisin ma zuwa ga manzon Allah mai sai marfu'i garibun abu ne wanda mutum guda in anka jaje su garibi me ma'ana tai kada ku ce bako in kun ce bako zai muku bulala to na muku bayanin garibi kwanaki me ma'anar ba garibi hadisi wanda mutum guda ya ruwaito to shine cewa raqqa hadha alhadith garibun daukaka wannan hadisin me marfu'i shi ko hadisin da anka dauka zuwa ga annabi ko maganar annabi ko aikin annabi daukaka wannan hadisin zuwa ga manzon Allah a ce manzon Allah ya faɗi wannan magana garibi ne ma'ana ra'ayin mutum guda ne kun fahimta qala al-bayhaqi imam al-bayhaqi yace warawaina husayyan mun ruwaito wannan hadisin matsayin sahihi min qawli mutarrif ibn abdullah ibn shaykhir daga maganar mutarrif dan abdullah ibn shaykhir thumma zakara husayna ya ambata hadisin kaga kenan daga magana ce ba daga maganar abdullah ba daga maganar manzon Allah ba ina fata kun fahimta wallahu a'lam Allah shine mafi ilimi game da abin da daidai sai dai wannan hadisin musamman kawo shi marfu'i hadisi ne da shi bai inganta ba yanzu kun fara fashin kun ji an fara kawo hadisi dan gane da fallalan neman ilimi ko to haka zai ci gaba insha Allah ta'ala duk hadisan da attahi na fallalan neman ilimi ne don haka sai mu yi addu'a Allah ka ba mu ilimi mai yawa mai albarka wanda ka san shi mu Allah ka sauka mana mai aiki da shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.